Mai sauraro akan mita 88.5 da FM na zamani, sunana Abba Isa Muhammad. Kamar yanda muka yi muku alƙawarin tuntubar kamfanin nan na tunkuɗu hasken lantarki wato TCN game da al'amarin da ya faru shekaran jiya a unguwar Zawaciki dake karamar hukumar Kumbotso a nan Kano, na zargin wani mutum yana gudanar da aikin fenti ya kuma taɓo babban wayar lantarkin wadda ta yi sanadiyar rasuwarsa. Yanzu haka mun samu zantawa da shugaban kamfanin na TCN mai kula da shiyar Kano, injiniya Muhammad Kamar Bello, wanda ya mana ƙarin bayani game da yadda za a kare faruwa hakan a nan gaba da kuma yadda ya kamata a ce al'umma sun nisanci ita wannan waya duba da hatsarinta. Ga zantawar da muka yi da shi.
Gargaɗinmu baya wuce mutane su yi hattara su dinga kula cewa shi wannan layi da aka yi shi akwai iyaka hurumunsa da ba a so a shigo da shi wajensa. Idan ka duba shi wannan layin ko layi biyu ne suka taho, akwai layi mai ɗaukan ƙarfin wuta 330, akwai ƙarami wanda yake ɗaukan 132. To shi mai ɗaukan 132 shi ne wanda shi mutumin nan ya je ya ɗaga shi wannan ƙarfe ya taɓa. To abin da yake faruwa, watakilma ni a tunanina bai taɓa ma wayar ba, don inda ya taɓa wayar gaba ɗaya da soyawa zai yi kamar gawi zai koma. Domin shi mai ɗaukan layi 132 da kuma wanda yake ɗaukan 330 yana da iya area da ba a so aje. Shi mai ɗaukan layi 132 abinda ake so akalla mitarsa tsakanin waya da inda zai ka taɓa ya wuce mita 1.5, sannan shi kuma mai ɗaukan ƙarfin wuta 330, to shi kuma mita 2.5. To amma shi yasa ake son duk lokacin da za a yi gini ya zamanto daga tsakiyar layin nan da yake mita 15 dama mita 15 hagu za ka iya gininka.
Yanzu ya za a kare faruwa hakan a nan gaba?
To gaskiya kusan irin wannan duk muna makin ɗinsu, kamar kwanan nan ma duk makin ɗin wasu cewa su tashi ba su tashi ba mun samu mun rurrushe su saboda mun san illa abu. To abin da ya kamata mutum ya yi a kuwa shi ne mun riga mun ɗauki ɗan bayan su, za mu dinga illatin ɗin mutane mu dinga sanar da su mu faɗakar da su insha Allah, sannan kuma duk wanda suka yi muka faɗakar da su suka yi gini wajen to za mu je mu rushe saboda hukuma ce take zuwa muke rushe da su kamar yanda railway suke haka za mu koma insha Allah.
Kamar shi wannan gida da wannan al'amari ya faru wannan mataki za ku ɗauka kai?
To gaskiya wannan za mu rubuta report zuwa headquarter mu domin dole ya tazo ta yi bincike. Da mun already mun riga mun rubuta, inda ka zo ɗazu za ka ga akwai takarda da na rubuta wanda akwai wanda yake mana ake mana tonan rami a kusa da wannan tirke namu na lantarki wanda yake kusan ya kusa gabda, don an yi damuna ba mu kyautu zamfani in an yi damuna wannan layin zai rushe ba. So yanzu za mu rubuta report, amma mun rubuta report insha Allah. Yawanci gargaɗin da nake so wa mutane shi ne shi gini kusa da wannan tirki yana da hatsari sosai. Ina zo in faɗa muku cewa wuta ta gida ƙarfin tabin take ɗauka 240 take ɗauka, kaga wannan tana kashewa. To wannan layin da mutumin ya taɓa akwai ƙaramin layin da babba, to ya taɓa ƙaramin ƙarfinsa 132 shi ne ke ɗauka, shi kuma babban 330. Idan ka duba ta ninka ƙaramin layi sau 550, sannan babban layi ya ninka na gida sau 1355. Idan ka duba wannan inda 240 ma tana kashe mutum a gida, wanda ita ce wanda muke amfani da ita wajen haske da talabijin da fridge da sauransu, to ina ga wanda 240 take kashe mutane, ina ga wanda ka taɓa 132 ko 330. So mutane ya kamata su yi hankali, so mutane su yi hattara, ba wai don abu nan don lafiyarsu ba, kuma su kula cewa duk wanda ya kawo musu layi wai wanda ya kawo musu fili domin su yi gini ko su yi fili kusa da wannan tokar su siya, su tabbatar cewa ya kai mita 15 a ƙaramin layi da kuma mita 25 a ƙaramin layi. In suka wannan sun tsira.
To akwai yiwuwar ku ɗauki mataki a kan kullin gida?
A dole za mu ɗauki mataki, wannan ya zama dole, ba ma su kaɗai ba, duk wanda ma suka yi. Yawanci na tabbata wannan gidajen duk mun yi makin ɗinsu, duk in ka bi layin gaba ɗaya ba na mun makin ba, in ka duba sabon gida ne. So sun yi sauri ne nan da nan, kafin mu zo mu duba har sun gama gidansu suka higa suke yin fenti kuma har abin ya faru. Muna kiran mutane su yi hatara da wannan, ba ƙaramin abin nan ba ne. Duk lokacin da aka samu matsala da wannan yanzu a ce a kusa ƙasa yake, duk wanda suke kusa da shi wallahi da su mutu duk gaba ɗaya, duk wanda suke inda suna kusa da shi mitar bata wuce mita 1.5 ba gaba ɗaya su mutu.
To da fatan Allah ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba ya kuma kyauta ƙarshen mu baki ɗaya. Sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da FM na zamani, sai kun sake ji na a nan gaba.